This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Akan mitoci 22 da 25 ne sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu aka yake muku magana. A jamhuriyar Nijar za a yi jin sashen Hausa ta gidajen rediyon amfani ko far'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niya. Akan internet a saka voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a sauraron assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Sunana Bello Galadanci na tare da Ladan Ibrahim Ayawa muna fatan kun wuni lafiya. Yau Laraba 26 ga watan Agusta. Zan fara da kanun labaran duniya.
To dalla kanun labaran rundunar sojojin kasashen NATO wato rundunar sojojin kasashen Turai NATO a takaice ta ce wasu sojoji sanye da kayan sojojin tsaro na kasar Afghanistan sun kai hari ga rundunar sojojin kasar da ke kudancin lardin Helmand. Shugaban kasar Siria Bashar al-Assad ya ce duk wani yunkurin samar da zaman lafiya a kasarsa da ta share shekaru hudu tana fama da rikici shine zai zama abu mai fifiko. Hannayen jarin kasar China kuma sun zube warwas yau Laraba din nan.
To madalla akan wannan darajar hannayen jari ne da ke faɗa muke so mu san ta yaya hakan zai shafi kasashe masu tasowa kamar Yammacin Afirka.
Wannan zai haifar da hauhawan farashin kayayyaki.
Koi ƙarin bayani za ku ji dan anjima kadan. Shin ko jama'a kun san me ke faruwa a jihar Yobe? Kar ku yi nisa shi ma wannan labarin zamu taba shi dan anjima kadan. Kuma shirin mu ne yau shine himma ba ta gargo amma bari mu fara cika labarin duniya.
Tare da sallama, rundunar sojojin kasashen Turai NATO a takaice ta ce wasu sojoji sanye da kayan sojan tsaro na kasar Afghanistan sun kai hari ga rundunar sojan kasar da ke kudancin lardin Helmand. Sun yi harbi kuma sun kashe sojojin haɗin gwiwa su biyu. A sanarwar da NATO ta fitar ya ce sojojin sun mayar da martani inda so kashe daukacin waɗanda suka yi wannan harbin. Sai dai NATO ba ta bayyana waɗannan mutane da ta harbe ba ko sojojin wace ƙasa ce ba. Ta ce ta barwa sauran ƙasashen duniya da su yi hakan. Wani lokaci can baya da sojojin Amurka ke shugabantan sauran sojoji a ƙasar na Afghanistan, an sha samun lokuta daban-daban da sojojin Afghanistan suna harbin sojojin Amurka. Wannan ko ya biyo bayan dalilai da dama ne da aka bayyana. Wasu daga cikin waɗannan dalilan sun haɗa da kutsa kai da wasu 'yan taliban suka yi cikin sojojin na Afghanistan da kuma halin nuna ƙyashi ko ƙiyayya ga sojojin na Amurka da kuma rashin fahimta al'adu tsakanin sojojin haɗin kai. NATO dai ta bayyana kawo ƙarshen taimakon da take yi a fannin yaƙi, abin da ya sa ta rage yawan sojojinta zuwa 13,000 kawai. Ta ce abin da kawai take yi shi ne ba da shawara taimakawa da horar ga sojojin Afghanistan ɗin.
Shugaban ƙasar Siria Bashar al-Assad ya ce duk wani yunkurin samar da zaman lafiya a ƙasarsa da ta share shekaru huɗu tana fama da rikici shi ne zai zama abu mafi fifiko, amma bai yadda za a cimma ta yarjejeniya ba da gudunmuwar masu mara ta'addanci baya. To sai dai gwamnatin ƙasar ta Siria tana nufin 'yan ta'adda su ne masu kallamirin gwamnatin, cikinsu har da 'yan tawayen da suke son suka kwashi lokaci mai tsawo suna yaƙi da gwamnatin al-Assad. A cikin hirar da ya yi da gidan talabijin na Al-Manar, shugaba Assad ya bayyana cewa akwai buƙatar wasu gwamnatoci su daina yunkurin ganin bayan ƙasar tasa, sai dai kiraye-kirayen da ƙasashen duniya ke ta yi na daina faɗa a ƙasar, kana kuma gwamnatin ta samar da zaɓen da zai kawo sabuwar gwamnati kan karagar mulki. Hakan bai haifar da ɗa mai ido ba ga kawo ƙarshen wannan yaƙi da ya laƙumi rayukan mutane sama da 240,000 tun daga cikin watan Mayu na shekara ta 2011. Shugaba Assad ya ce ko da za a gudanar da zaɓe a ƙasar a wani lokaci nan gaba, to hakan ba zai goyi bayan cewa za a samu ɗa mai ido ba, kuma ƙasar za ta kasance a cikin ana ta ci gaba da zub da jini kuma ana samun yadda ba a so. Ya ce sam ba za a samu a amince da wani mataki da zai sa ƙasashen duniya su marawa 'yan ta'adda baya ba, kuma a yi wa ƙasashe shige a ƙoƙarin samun 'yancin kanta.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Hannayen jarin ƙasar China sun zube warwas yau Laraba, kamar yadda su ma na wasu ƙasashen nahiyar ta Asiya suka rinka tangal-tangal, duk kuwa da matakan da ita ƙasar China ke ɗauka don ƙarfafa tattalin arzikin nata. A jiya Talata ne babban bankin China ya rage kuɗin ruwa da misalin kashi 1 cikin 100. Ya kuma umarci bankuna da cewa ba dole ne sai sun ajiye kuɗaɗe masu yawa a cikin ma'ajiyarsu ba. Manufar wannan matakin dai shi ne sauƙaƙa wa mutane sayan kayan masarufi, yayin da kuma kamfuna za su iya ci gaba da ƙarfafa masana'antu da ɗaukan mutane aiki. daukan wannan matakin ya karfafa gwiwan kasuwannin duniya da dama da suka hada na Turai da na Amurka amma kuma zuwa yau Laraba sai kasuwannin Asia suka shiga cikin halin rashin tabbas abin da janyo faduwa da rashin hannayen jari a wasu kasuwanni na kasashen duniya.
Ma'aikatar tsaron Amurka ta ce ɗaya daga cikin sojojin nan da ya taka rawa wajen gani an hara harin ta'addanci wanda kuma a cikin jirgin ƙasa a Morocco ya san babban lambar yabo na sojin Amurka. Sanarwar da ta fito daga ma'aikatar tsaro na Pentagon ta faɗa jiya Talata cewa Alexander Skalotos, ɗaya daga cikin sojojin dogarawan tsaron cikin gida, shi ne zai samu wannan babban lambar yabo wanda yake duk wani sojin da ya nuna ƙwazon ganin an yi wani abin arziki ko ya fafata da abokin gaba to ana ba shi irin wannan lambar yabo. Shi dai Skalotos na ɗaya daga cikin sojoji guda uku da wani sojin Birtaniya suka yi shahada domin tunkarar wani mutum da ke ɗauke da makamai cikin jirgi daga birnin Amsterdam zuwa birnin Paris. A cikin bayanin da aka bayar, shi Skalotos ya sadaukar da ransa ne domin ganin ya hana aukuwar mummunan harin ta'addanci da ya kusa ya sanadiyar salwantar rayukan jama'a. A cikin jawabansa, babban sakataren ma'aikatar tsaro mai kula da sojojin ƙasa John McHugh ya ce wannan ɗan talikin shi da sauran abokin tafiyarsa sun taka rawa sosai wajen ganin sun cancanci yabo.
Manyan jami'an sojojin ƙasar Amurka da na Philippines sun gana a Manila domin inganta harkokin tsaro da ke kawo zaman daddar kusa da yankin bakin iyakan ƙasar China da aka ce ana ta ce kace na ce a kudancin ƙasar ta China. Babban komanda na sojan ruwan Amurka Harry Harris ya samu kyakkyawan tarbo irin ta soja salin da ya isa a tunga wato rundunar sojan Philippines. Harris da takwaransa General Hermando Ereberi sun tattauna ne akan batutuwan tsaro ciki ko hadda batun kudancin tekun China. An ambato mai magana da yawun rundunar sojan Philippines Restituto Padilla na cewa ganawar da janar-janar din suka yi batu ne na fadawa juna gaskiya tare da musayar dabaru kan kalubale da harkokin tsaro yake a sakamakon bala'in da ya addabi tekun yammacin Philippines da na kuma kudancin tekun China.
A ƙarshe wani mutum da ba tantance ko wane ne ba ya buɗe wuta akan wasu ma'aikatan talabijin na Amurka kuma ya kashe sallah lahira a daidai lokacin da suke cikin ɗaukar wata hira ana kallon su kai tsaye. Wannan ɗan bindigar wanda ke sanye da baƙaƙen kaya ya ji ya auna bindigarsa ne kana ya buɗe wuta akan mai ɗaukar hoto da kuma 'yar jaridar da ke hirar da wata mace a kusa da garin Roanoke da ke jihar Virginia ta nan Amurka. Tashar talabijin ta WDBJ ta tabbatar da cewa ita 'yar jarida mai ɗaukan hoton nata duk sun rasa rayukansu yayin da macin da ake hira da ita wata 'yar kasuwa ita ta samu raunuka. Ɗan bindigar dai ya gudu kuma zuwa yanzu ba a san ko wane ne ba kuma ba ma da ƙarin bayani dangane da inda yake ko dalilin da ya sa ya aikata wannan mugun ta'asa. Baki da labarin duniyan kenan daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka Washington DC. Madalla jama'a ganin irin tsaikon da kasuwannin hannayen jari a nahiyar Asia suke fama da shi musamman kasar China da ke da alakar kasuwanci da kasashen yammacin Afirka. Yasa tambaya yanzu ta zama ko yaya wannan matsala ke shafar kasashe kamar Najeriya da Niger da ma sauransu. Ga wakilin Muryar Amurka a birnin tarayyar Najeriya Abuja Nasiru Adamu Hilkaya.
Baya ga faduwar farashin gangar mai a kasuwar duniya da ya sanya tsohuwar gwamnatin Najeriya rage naira 10 a litar mai, wani kalubale na tunkarowa na raguwar darajar hannayen jarin kasar Sin da Japan da kasashe masu tasowa ke mu'amalar kasuwanci da su bayan rage dogaro ga Turai. Wani masanin hanyoyin zuba jari Mansur Manusoro na nuna damuwar faruwar wannan lamarin ta hanyar da tattalin arziki ke samun koma baya ga tarin jama'a.
Idan aka ce an magance damuwa yau, ana aihuwa, ana hayayyafa, mutane ƙara yawa suke, haka dai za a ci gaba da tafiya ana magance damuwa din, sannan ana kokarin yadda za a ga cewa an fuskanci damuwar da take gaba.
Shin ya al'umma za su gane tasirin wannan raguwar darajar hannayen jarin daular Sin ga kasashe masu tasowa? Hashimu Muhammad mai nazari ne kan tattalin arziki da ke kasuwar canji ta Abuja.
Wannan zai haifar da hauhawan farashin kayayyaki saboda karancin samarwa da kamfanonuka suke da shi. Sakamakon wannan koma bayan tattalin arzikin duniya da kasashe suke samun kansu a ciki. Wanda irin wannan ya shafi Spain, ya shafi America kanta, akwai kasar da yanzu ma har yanzu tana cikin wannan irin yanayin Greece. An tallafa amma har yanzu tattalin arzikinta bai farfado ba.
kana ganin kamar wannan lamari da yake ya shafi China kuma wasu kasashe a nan Afirka sun mai da hankali cin wajen samun kayayyakin su nan ko me wannan lamari zai musu
eh lalle shi ma zai kawo koma baya saboda duk an riga an ta'allaka a kayayyakin da China suke samarwa saboda saukin su da kuma samarwa da wuri in America yau kai order ka tafi China kai order wanda ya order a China sai ya riga ka kawo wa kayan inda kake so ka zo ka sayar sai aka ce su ma yanzu sun samu matsala to dole ko dai a koma can kasashen da dama ce ake hudda da su ko kuma a samu matsaloli na kayayyakin da ake samarwa
matukar aka yi nasarar dakile cin hanci da rashawa da dadin tattalin arzikin zai ragu a ra'ayin wani dan kasuwa Shitu Muhammad
kace kauyenka ba su da ruwan sha amma a ce ka dauki miliyan biliyan dubu da ribu ka aje a banki a kasan waje ba su son kasan su ba su son mutanen su duk wanda zai dauki wayannan kudaden ya sace bar Najeriya je sa wata kasa wannan SSA economy nasu yana bunkasa naka kuma tana baya kasanka ba ruwa ba wuta ai bai da tosai
mecece mafita a tsarin tattalin arziki har ila yau ga Hashimu Muhammad
dole ne a samar da wani tsari wanda zai taimakawa kamfanonin mu na cikin gida su tashi an ta'allaka da komai a waje za a je a kawo shi kamfanin ku ko yana yi ba kwasa bare kamfanin ta yi karfi bare ta fara samar da kayayyakin da ake bukata dole ne a rufe ido ba kowane irin kaya kamata a ce ana shigowa da shi ba akwai kayayyakin da ya zama dole a shigo da shi akwai wanda kuma mu ƴan ƙasa za mu iya yin sa
hukumar hana fasar kwabari ta Najeriya ta hana shigo da wasu kaya da dama Najeriya da sunan bunƙasa masana'antun cikin gida da akasarin su sun dade da rushewa Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja Najeriya
Madalla a gaida Nasiru to ba tare da batun lokaci ba bari mu leka jihar Yobe Najeriya inda jama'ar wannan jiha da ƴan kasuwa da mutanen da suka dogara akan zirga-zirga wajen samun nago da suke kuka da babban murya ga ci gaban wannan labarin daga wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina
Yadda hada-hada ya fara kankama kenan a garin Fataskum, babban birnin kasuwancin jihar Yobe, bayan da ya fama da tarzomar Boko Haram. Amma babban abin da kowa a garin ke kokawa kai shine, yadda jami'an tsaro suka rurrufe manyan hanyoyi na cikin gari. Duko da yadda ake ganin yanzu kam zaman lafiya na kankama sosai. A cewar Alhaji Burada Dana Alhaji Umaru Sarkin Kukuri, rurrufe hanyoyin nan musamman akan titin Muhammad Idris ya shafi shaguna masu yawan gaske.
Wa'annan shaguna ba zai kasa shago 250 ba ma. Daga inda muka san cewa abun baya tafiya har zuwa babban layidi wanda ya ratsa cikin garin fata to kaga wannan shaguna 200 sai Allah ne ya san yawan miliyoyin kudin da ake rasawa kuma tattalin arzikin da ya shafa bisa ga yadda abubuwa din suke tafiya in ka duba da yadda kasuwanci da wasu mutane da suke cin moriyar ga yadda yanzu yazo ya zama ai yanzu ga yadda kasuwan ta zama ba dan kasuwan da babashi ake bin sa ba kuma sanadin wannan al'amari
zazzabin tarzomar Boko Haram din na ci gaba da kasara tattalin arzikin wannan gari wanda na daya daga cikin manyan garuruwan da ke arewacin Najeriya Na zagaya sassa da dama a cikin garin inda na ga bankuna da ƴan Boko Haram suka gukkona su yayin da waɗansu kuma suka rufe darwaɗin kansu don gudun abin da kaje ka zo abin da yasa mutanen garin ke tafiya mai nisa zuwa jihohin Gombe, Bauchi, Kano da Jigawa don hada-hadar banki shi ma wani mazaunin garin Kanti Alhaji Ubana Alhaji Barau yayi tsokaci akan haka
a toshe harkar jama'a suke neman abincin su to ya shafi iyalai da dama wanda wasu ma ya kai ga sun bar garin saboda wannan rashin harkar da suke yi saboda guri ne kana da shago sana'ar da ka iya yo an rife wani hawan jini ya kama shi ya mutu saboda wannan sanadin to wannan illa ce wanda ya shafi tattalin arzikin mu ba kadan su amma tare hanya gaba daya ki ba shiga ba fita ta wannan guri ko na emergency ne na rashin lafiya ba isa a guje ba wannan da tsayuwar gaskiya ta kawo kuma baya ba karami ba a cikin garin Bauchi
na tuntubi kakakin rundunar sojan Najeriya Kanar Sani Usman Kuka Sheka
so na sani cewar magana ba haka take ba kuma na so da aka ga mun suwa ne mutanen garin da suke wasi saboda kada wasu su zo su labe da sunan mutanen gari su zo su sa a bude kuma su ci gaba da banna kuma hakikanin gaskiya magana ba haka take ba
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
duniya mai yayi mai abun ban so ai kuwar guzuma da uwa a fanci hawawa ai
Duba duba ani halan waka abin ban jau sai gidan marayin yara
Madala a gaida Hassan Maina kai na jama'a tare da sashen Hausa da muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC a gogon mu karfe 11 ne na ranar da mintuna 15. Masu magana suka ce ana wata ga wata domin ku a jamhuriyar Niger rundunar ƴan sanda ta dakatar da wani dan majalisa saboda ya karye doka. Ga wakilin muryar Amurka a birnin Kwanan jamhuriyar Niger Haruna Mamman Bako.
Bayan da jami'an tsaro suka dakatar da ɗaya daga cikin 'yan majalisar dokoki na ƙasa da sunan jam'iyyar Model Lumana Afrika a garin Tsarna a cikin gundumar birnin Kwandi, kuma ɗaya daga cikin shugabannin jam'iyyar ta Model Lumana ta Hamma Amadu
Alhaji Dange na mai hulla
ya yi muna bayanin dalilan da suka sa aka tsaida ɗan majalisar dokoki na ƙasa da sunan jam'iyyar tasu ta Model Lumana Afrika cewa da babati.
Umarni daga Abalan ne an kace yayi lankin yagiya an ka bugotawa an ka ba su umarni, to wanda ko mai gidanka ya baka umarni dole kai aiki da umarni. Tare yadda an kai mishi nan garin ga a ce DBT wanda addari ga kariya wanda wajen 25,000 ko 30 sun ka zabai, Allah kai shi dan majalisa, kuma a ce ana iya police su tsaida shi jama'a akan kuma abin da bai kai ko ina ba. Naji bakin cikin wannan abu, amma yanzu lokaci ne da ya lalace na siyasa. Yau duk in ka hode gaskiya sai a ce kai dan adawa ne.
Daga bisani jami'an tsaro sun saki droban dan majalisar da aka tsare bayan an sallami dan majalisar dokokin ta ƙasa Babati, wanda 'yan sanda suka tsare da laifin ya kare gate ko barrier a hitowa garin Abalak a cikin jihar Tawa. Sai dai a bangaren jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki a jamhuriyar Niger, Alhaji Alhadan Baku na cewa fa wannan matsalar bata shahi dan majalisa Babati ba, amma droban sa
shi dan majalisa yake son ya maida abin kan shi bisa gaba shi abin ya shahawa ba yaron shi ne abin ya shahawa, amma saboda su mutane ne waɗanda ke son koyaushe su yi magana wadda ba ita ba su yi aiki da cewa ita ce. Ni abinda nake da labari kan shi daga can ne dajin Abala direban shi ya iske giya barriere ya kace ya wuce kyoshe ta taho shi. Suka dauki lamba mota suna son su gane ko wane ne ko wane matsayi ga wannan mai motar da suka tsaida yake tsaya kuma kace ke barriere ya taho shi. Shine suka yi waya nan ga suka nuna mota mai lamba kaza a tsaida musu direban ta saboda galen da aikata. To sai aka bincike lamba aka iske mota wannan shi dan majalisa shine ke cikin wata mota, direban shine ya aikata haka kenan, ko shi direban ba zai aikata haka ba sai da umarnin mai gidan shi.
Azantawar sa da ɗan jarida commissioner ɗan sanda kuma shugaban rundunar tsaro ta birnin Kwanni ya ce doka bata ba sa izini a nadi magana sa a watsa a cikin redioka a cikin irin wannan hali ba, amma dai ya ce manema labaran su san cewa duk abinda ya wakana umurni ne fa ya samu daga sama. Haruna Mamman Bako, birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Marla a gaida Haruna Mamman Bako daga birnin Kwannan jamhuriyar Niger. Yanzu kuma ga shirin
himma
bata garo. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan Laraba. Bakonmu na wannan mako sunan shi Michael Ojo, dan asalin jihar Kogin Najeriya ne kuma mawaki ne a nan Amurka. Amma bazan ga muku komai da komai ba, gashin zamu ji daga bakin shi.
My name is Michael Ojo, popularly known as Michael Word. I'm originally Nigerian.
Sunana Michael Ojo, amma an fi sani na da Michael Word. Ni dan asalin Najeriya ne, daga jihar Kogi nake. Ni mawaki ne sannan kuma producer ne.
Michael, me kake a nan Amurka?
Well, if you had asked me that question last year, I would have said I'm just
nazo Amurka ne domin yin waka da kuma kasuwanci. A takeice nazo ne neman dan bunƙasa rayuwata. Duba yanzu ka gani, ni kadai nazo, amma yanzu ina da yaro daya da iyali, ai abubuwa sun canza.
To ganin cewa kai mawaki ne, yaya ka samu harkokin waƙe-waƙe a nan kasar zuwanka daga Najeriya?
Well, you know, as is the case with most
kasar Amurka waje ne dole sai kana da baiwa idan kana so ka shiga harkoki kamar na waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe. Mutane da yawa suna zuwa ƙasar nan domin amfani da irin basira da fasaha da suke da shi. To a matsayina na ɗan Najeriya, ba zan ce maka da sauki ba, saboda a shekara ta 2012 ne na zo ƙasar, sannan na samu ƙalubale iri-iri. Wasu masu nasaba da haɗa kiɗa, wasu kuma na kwantiragin, wasu abubuwan mun ɗauka suna da sauki, ashe sai an ci kwakwa.
Bana rana mata ƙauye, wayan da na san jama'a.
wace-wace irin na Amurka kake hadawa ko kuma na 'yan Najeriya wani iri?
Ba za iya cewa ga irin waƙoƙi na ba, amma sanda nake Najeriya na hada waƙoƙi saboda 'yan Najeriya. Lokacin da na zauna a London, na hadawa Birtaniyawa waƙoƙi, haka zalika a nan Amurka irin waƙoƙin nan nake hadawa. A takaice ni mawaƙi ne, kuma soyayyar da nake wa waƙe-waƙe abu ne da ba shi da gida, ba shi da
waje. As long as it's good music.
To ku za ka dan kunna mana dan kadan daga cikin waka kamar dan ji?
Absolutely.
Me zai hana? Sunan wannan waka In My Room ta kwana biyu, amma ga tunan ku dan ji ta. It's going down now.
Gaskiya babu shakka wannan kidan akwai dan shiga kadan. To yaya waƙoƙin su yin suna?
Well, in Nigeria is popular, you know, like it's
a Nigeria waƙoƙi na sun danyi suna babu laifi. Ka san ba irin waƙoƙi ne da kowa yake so ba. Sai zabin mutane ne suke sha'awar su. Kuma da yake da turanci nake yi, ba kowa ne yake jin turancin ba. Yawancin waƙoƙin jama'a zaka ga hadin gambiza ne. Ana cakuɗa turanci da wasu harsuna na daban. A Birtaniya ma ina da masoya, sannan a nan Amurka ma masu sha'awar waƙoƙi na da nake yi sun fara yawa. Kuma yanzu muna shirin bunƙasa harkokin sosai, yadda za su kunshi hotunan bidiyo da zuwa bukukuwa da ɗaurin aure da duk wani abu da za a buƙaci mawaƙi da masu kaɗe-kaɗe.
To Michael, a ƙarshe wace shawara za ka bai wa matasa masu ƙoƙarin tasowa su ma su ga sun taɓa kaban arziki kamar yadda kake yi?
I'll just say, you know, focus. I mean,
abinda zan iya cewa shine mutun ya mayar da hankali. Wannan zamani yazo da kalubale iri-iri, musamman abubuwan da zasu iya lalatawa matasa rayuwa, kamar shaye-shaye ko tashi-tashin hankula ko rashin ilimi. Sannan kuma akwai abubuwan da suke gani ana yi a wasu kasashe dake ba su sha'awa, kuma ba lalle bane abubuwan arziki ne. Kaga dai ni ba babba bane, kuma na wuce mizanin matashi, saboda haka babu abin da ban sani ba. A takaice, a mayar da hankali, a san cewa abin da zaka cimma gobe tun yau ake farawa, saboda haka a shirya wa rayuwa yadda ya kamata.
That'll just be my advice, to make the right decisions regardless of how much fun you think you're missing out on.
To madalla Michael, mun gode sosai da hira da kai da mu.
You're welcome. Thanks for the opportunity.
Ni ma na gode. Madalla.
Jama'a, abinda muka tanda kenan baki daya wannan mako, sai wani makon insha Allah za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyin su, ni Bello Galadanci daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a Washington nake cewa Allah ya ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuci. Assalamu alaikum. San jima. Riga da busa shi ta kare ga yanzu fulani. Riga da busa shi ta kare ga yanzu fulani. Riga babu busa shi. Riga babu busa shi da jin Allah. Lale. Nare na kiba Muhammadu inni shi ta kasa. Jama'a, duk lokacin da ake so za a yi jin waɗannan shirye-shirye da hotuna da bidiyo da duk muke sakawa yau da kullum a shafinmu na www.voahausa.com ko sashen hausa.com. Ga kuma ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Saƙon farko ya fito ne daga Baffa Haruna Bajoga wanda ya ce assalamu alaikum VOA Hausa. To muna fata dai haramtacciyar gwamnatin Burundi wacce za ta jagoranci al'ummar ƙasar ba bisa ƙa'ida ba za ta musgunawa 'yan adawan ƙasar ba waɗanda suka yi halattacciyar adawa da tazarcin Nkurunziza ba. Haba mabiya addinin Musulunci da Kristancin ƙasar Afirka ta tsakiya, a gaskiya ya kamata ku kai zuciya nesa, ku zauna lafiya domin zama lafiya ya fi zama ɗan sarki. Daga Salim Abubakar Imam Jingir, shugaban ƙungiyar muryar talaka reshen jihar Filato. Zargin da shugaba Buhari ya yi wa gwamnatocin da suka shuɗe na ha'inci da badakala akan kuɗin tallafin mai bai zama da mamaki ba, ganin yadda suke watanda da dukiyar al'umma. Sako daga Fatima Sadi Sa'idu Daura. Ci gaba da addu'o'i na musamman ba da riba rana shine zai taimaka wurin kawo ƙarshen hare-haren Boko Haram a ƙasar mu Najeriya da ma Afirka baki ɗaya. Sako daga Ukasha Abdulsalam Koko. Sai kuma sakon Sanusi London Boy da Maturu wanda ya ce ya Allah ka kawo mana ƙarshen tashi-tashin bama-bamai a yankunan mu na arewa maso gabashin Najeriya. Salamu alaikum muryar Amurka, ku bani damar yi wa shugaba Buhari godiya dangane da bada umarnin zaftar albashin masu rike da mukaman siyasa a Najeriya, ganin cewa kasar tana buƙatar kudaden yiwa talakawa aiki da fatan hukumar da aikin yake hananta zata hanzarta daukan matakin. Sako daga Mansur Almu Gumel. Sai kuma sakon Ali Ibrahim Sharif Gashi wanda yace yunkurin sabuwar gwamnatin Najeriya na dukufa wajen dawo da zaman lafiya a yankin mu na Arewa maso gabas tare da daidaita al'amura a ƙasa abin ayaba ne. Allah ya ji kaunar da suka rasa rayukansu a sandiyar har-haren kunar bakin waki a jahohin Borno da Yobe amin. Sako daga Garba Sabiyo Lagasho a jihar Yobe. Da ƙarshe sai sakon Mahmud Salihu Kauran Namo da wanda yace assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Matakin da gwamnatin kasar Ghana ta dauka na tura jami'an 'yan sanda zuwa kasar Sudan ta Kudu domin aikin wanzar da zaman lafiya abin ayaba ne. Muna fatan waɗannan 'yan sanda za su kiyaye haƙoƙin fararen hula waɗanda su ne aka tura su domin su.
Ga tambaya. Waɗannan alamomi ya kamata jama'a su lura da su wajen gane 'yan harin ƙunar bakin wake.
Za su sa sutura ne mai yalwa na abin da suke dauke da shi ba za a iya gani ba. Wato sami mai fadi ko mai girma
akan wannan batun muke so a shirin mu na dare karfe 9:30 agogon Najeriya da Jamhuriyar Niger. Sai ku bugu mana ku ba mu amsa lamba mai ita ce 2022 2655 2655 a saka alamar tara plus da daya. Sai ku bugu
yau shekara guda kenan dalibanci bug da sace su kullum muna takewar su ni labura fice to su yau shekara guda kenan dalibanci bug da sace su take warsu ni lahore biche dusu
madalla jama'a tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC kafin mu karkare shirin karfe 9:00.
To labaran a takaice. Rundunar sojojin kasashen Turai NATO a takaice ta ce wasu sojoji sanye da kayan sojojin tsaro na kasar Afghanistan sun kai hari ga rundunar sojan kasar da ke kudancin lardin Helmand. Sun yi harbi kuma sun kashe sojojin haɗin gwiwa su biyu. A sanarwar da NATO ta fitar ta ce sojojin ta sun mayar da martani inda suka kashe lokacin waɗanda suka yi wannan harbin. Sai dai NATO ba ta bayyana waɗannan mutanen da ta harbe ko sojojin wasu ƙasa ce ba. A wani lokaci can baya sojojin Amurka da take shugabantar sojojin ƙasar Afghanistan an sha samun lokuta daban-daban. Sojojin Afghanistan din suna so halbin sojojin Amurka. Shugaban ƙasar Syria Bashar al-Assad ya ce duk wani yunkurin samar da zaman lafiya a ƙasarsa da ta share shekaru huɗu tana fama da rikici shine zai zama abu mafi fifiko. Amma ba yadda za a cimma wata yarjejeniya da gudunmawar masu mara ta'addanci ba ya zai nasara. To sai dai gwamnatin ƙasar ta Syria tana nufin 'yan ta'adda su ne masu kallamirin gwamnatin. Cikinsu ko hadda 'yan tawayen da suke sun kwashe lokaci mai tsawo suna yaƙi da gwamnatin ƙasar. A cikin hirar da yi a gidan talabijin na Almana, shugaba Assad ya bayyana cewa akwai buƙatar wasu gwamnatoci su ji daina yunkurin ganin bayan ƙasar tasa. Sai dai kiraye-kirayen da ƙasashen duniya ke ta yi na daina faɗa a ƙasar kana gwamnatin ta samar da zaɓe da zai kawo sabuwar gwamnati kan karagar mulki hakan bai haifar da damar ido ba.
To madalla takaitattun labaran duniya kenan. Shikenan a wannan shirin abinda muka kawo muku amma za mu sake dawowa a shirin dare a nan ma za mu buɗe layukan waya sai ku bugo mana kuma kar ku nisa saboda Halima sai ta cewa Halima Jamila da Maryam da kuma Yusuf za su kawo shirin yau da gobe. Yanzu mu da danin ladan da ya kawo mana cikakkun labaran duniya da kuma Julie Lesser Scrisham ta haɗa sauti ta ba da umarni sai injiniyanmu. Ya suna injiniyanmu Holmes. Ni bella gadanci daga nan sashen Hausa na murya Amurka Washington nake cewa muka kasance a cikin koshin lafiya da walwala. Assalamu alaikum.